This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaurare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ranar yau Alhamis 21 ga watan Maris na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su, ga Hafiz da kanin labarai.
To Murtala, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu harhara ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan ya yi sanadin mutuwar mutane uku.
Bayan labaran duniya, za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an kammala wani taron ƙasa da ƙasa na ƙungiyoyin makiyaya kan yadda matsalolin tsaro ke yin illa ga sana'ar kiwo da rayuwar makiyaya.
This is the Voice of America.
Yanda ɗan ta'addada zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abubuwa gwamnati ba, ba gaskiya ba, mutane suna tsoro bisa zancen ɗan ta'adda ba hukuma labari.
A Najeriya kuma, yayin da manazarta ke bayyana goyon baya ga matsayar gwamnatin ƙasar na ƙin biyan kuɗin fansar ɗaruruwan ɗaliban da 'yan bindiga suka sace, to amma suna ganin wajibi ne a yi taka tsantsan wajen tunkarar lamarin ta yadda za a kubartar da yaran lami lafiya.
Bikazin sojoji suka ce za su je da yaƙi, ba mu son ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya, saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan.
Haka kuma za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki, to amma sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya.
This is the Voice of
America. Jama'a, assalamu alaikum. A yau Alhamis, sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da ƙoƙarin an tsage ta buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasɗina da ke cikin tsananin buƙata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce, yayin da ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yiwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Ha kuma an shirya cewa babban jami'in diplomasiyyar na Amurka zai gana da wakilai daga ƙasashen Jordan da Saudiya da Qatar da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ƙasashe da dama sun shiga cikin tattaunawar makonnin, suna neman hanyar da duka ɓangarorin biyu na Isra'ila da Hamas za su amince da ita don cimma sulhu tsakaninsu. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu harhara ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kiev, Vitali Klitschko, ya faɗa ta manhajar Telegram cewa guzu-guzun rokokin sun faɗo a gundumomi da dama na birnin, inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Klitschko ya ce akalla mutane 10 suka ji rauni. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a kafafen sada zumunta a yau Alhamis cewa irin wannan ta'addanci na ci gaba da faruwa dare da rana. Zelensky ya kira ga abokan hulɗar Ukraine da su goya musu baya, musamman na samar musu makaman kariya daga harharen samaniya. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa a birnin Washington DC. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane uku tare da jikkata wasu fiye da dozin da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓar albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-baman da ke ɗaure a jikinsa. Shaidu da jami'an yankin sun bayyana cewa an kai waɗanda suka jikkata zuwa wani asibiti na yankin, inda wasu suka samu mummunan rauni. Wani kakakin ma'aikatar harkokin cikin gidan Taliban a Kabul, babban birnin ƙasar Afghanistan, ya ce ana gudanar da bincike kan harin. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta dauki alhakin kai wannan mummunan harin bom din.
To an jima kadan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan an kammala wani taron kasa da kasa na kungiyoyin makiyaya kan yadda za a tunkari matsalolin tsaro da ke haifar da illa ga sana'ar kiwo da kuma rayuwar makiyaya. Taron wanda aka shafe kwanaki uku ana gudanar da shi a jamhuriyar Niger ya sami halartar kungiyoyin makiyaya daga wasu kasashe na yankin Sahel. Daga Agadez ga rahoton Hamid Mahmud.
Taron wanda kawancan kungiyoyin makiyaya na yankin Sahel suka shirya ya samu halartar kungiyoyin makiyaya daga kasashe hudu na yankin Sahel. Makasudin taron shine bitar halin da matsalolin tsaro suka jefa rayuwar makiyaya da yin barazana ga makomar sana'ar kiwo a waɗannan kasashe na Sahel. Umar Yalli shine shugaban gamayyar kungiyoyin makiyaya na arewacin Niger.
Kawa yanda an ta'addaga zuwa suna sa mutane tax na bisa shi abu ba gwamnati ba ba gaskiya ba mutane suna tsoro bisa zancen dan ta'adda ba hukuma labari to kaji wannan matsala babba wadda ta zama muna gaya ma kawasu makiyayan ya cancanta a ce duk inda irin wannan abu kaga samuwa su zan kwatanta hukuma yanzu wurare da yawa inda nan na adda ciyawa nan na adda duka rayuwa dai mai dabba nan na ya kamata to amma duk tsoron dan ta'adda duk wannan abu ka sun baro shi wajen Chad wurin da kaba aka yalla hidda zinari ko wani abu idan wurin suna makiyaya to ana koris su kaba wanda da huta aka koris aka kina har su bar ko su yi santrafik ko su yi wani Niger ko su fada Nigeria to kaga su wannan matsalar su to nan wajen Mali matsalar su kashi uku abanka take gare su shi yasa ka makiyayan ka suka baro wurin zaman su sake wuri su zan sun shiga cikin matsala ka sun zaba ko ga wurin
Hamidu Sawadogo guda daga cikin shugabannin makiyaya a Burkina Faso sun buƙaci taimakon gwamnatocin kasashen yankin wajen shawo kan matsalolin tsaron da ke rutsawa da su wajen gudanar da harkokin su. Yace akwai buƙatar gwamnatocin kasashen mu su taimaka ma makiyaye yankunan su wajen tunkarar matsalolin tsaron da suka hana su gudanar da kiwo kuma dole masu sana'ar kiwo su rungumi ajiye shanun su wuri guda da zummar inganta rayuwar dabbobin su. Ra'ayi dai ya zo guda tsakanin shugabannin makiyayan game da kare batun kiwo a waɗannan kasashen. Barma makiyayi ne daga kasar Mali yace akwai buƙatar makiyaya su fahimta tare da kiyaye dokokin kasashen yankin wanda hakan zai ba su damar gudanar da kiwon nasu ba tare da wata matsala ba saboda waɗannan matsalolin na barazana ga makomar kiwo a kasashen. Mahalarta taron dai sun fito da shawarwari na hanyoyin samar da mafita domin shawo kan wannan matsalar da ta taso ga sana'ar kiwo.
Abinda an mahuta kawa hukuma ya kamata ta sa ido ga hakan amma kuma wannan abu sai an bi ta wajen sarakuna tunda sarakuna sun yi zama kusa da talakawa sosai sun yi ganin ko jin abinda ake nan gai kuma su ba a tsoron kwatanta musu wani abu to mun yi da son kawa yanzu wannan abu ya koma wajen saraki ka su sa baki.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid Mahmud yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Bayan kwanaki na jinkiri, shugabannin majalisar dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala tiriliyan 1.1 ga tsaro da tsaron cikin gida da sauran shirye-shirye da sanyin safiyar Alhamis din nan, wanda ya baiwa 'yan majalisar dokokin ƙasa kwanaki biyu don kaucewa tsaye da wasu harkokin gwamnati. Majalisar wakilan Amurka da ke da rinjayen 'yan jam'iyyar Republican za ta kaɗa ƙuri'a akan ƙunshin kasafin a gobe Juma'a, wanda zai bayarwa majalisar dattawa mai rinjayen 'yan jam'iyyar Democrat sa'o'i kaɗan su zartar da ƙunshin wasu ƙudurori shida waɗanda suka shafi 2.3 na dala tiriliyan 1.6 na kashe kuɗaɗen gwamnati na wannan shekara da zai fara aiki a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa. A mako mai zuwa ne gwamnatin ƙasar Koriya ta Kudu za ta ɗauki mataki na ƙarshe na dakatar da lasisin ƙananan likitoci da ke yajin aiki, yayin da suka ƙi kawo ƙarshen yajin aikin da suke yi na tsawon makonni da suka ƙara yawa ga ayyukan jinya na ƙasar, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Alhamis. Fiye da kaso 90 cikin 100 na ɗalibai likitoci ƙanana da likitoci masu neman ƙwarewa 13,000 ne suka kwashe kusan tsawon wata guda suna yajin aiki don nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara yawan ɗalibai da ke neman shiga makarantun koyon aikin likitanci. Yajin aikin nasu ya janyo soke ɗaruruwan ayyukan tiyata da sauran ayyuka a asibitoci. Jami'ai a Koriya ta Kudu sun ce ya zama wajibi a samu ƙarin likitoci saboda Koriya ta Kudu na samun ƙaruwar mutane da ke tsufa cikin sauri, kuma adadin yawan likitoci da ke duba jama'arta na ɗaya daga cikin mafi ƙanƙanta a ƙasashen da suka ci gaba. Amma likitocin sun ce makarantun ba za su iya shawo kan ƙaruwar ɗalibai ba zato ba tsammani ba, kuma hakan zai lalata ayyukan kiwon lafiya a ƙasar.
Muhammad Hafiz Baballe kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Idan za a iya tunawa, gwamnatin Najeriya ta fito karara ta bayyana cewa ba za ta biya kudin fansa ga 'yan bindiga ba domin sako ɗaruruwan ɗalibai da suka sace a wurare daban-daban a 'yan kwanakin nan. 'Yan bindigar da suka sace ɗalibai sama da 280 a Kuriga ta jihar Kaduna sun nemi a biya su kudi naira biliyan 1 kafin su sako yaran, yayin da wasu da suka sace ɗaliban tsangaya a jihar Sokoto kuma suka buƙaci naira miliyan 20. A tattaunawar su da Zara Aminu Fage, mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a Najeriya, Farfesa Usman Yusuf ya bayyana goyon baya kan matakin na gwamnatin kasar, to amma kuma ya yi kashedi akan yin amfani da ƙarfi kadai, inda ya ce yin haka na iya yin barazana ga rayuka da kuma lafiyar yaran.
Babu gwamnatin da za ta taɓa fitowa ta ce za mu biya kuɗin fansa a fito da mutane. Because in gwamnati ta fito ta yi haka don kowa sai ta nashi. Gwamnati ba wasa ba ce, ba za a yi wasa da gwamnati ba a ce a yi ma gwamnati garali in baki kaza ba. Gwamnati na da ƙarfinta, saboda haka ba gwamnatin da za a yi, ba shugaban ƙasa da zai zo ya ce za a biya kuɗin fansa. Yanzu abin tashin hankali shi ne ba yaƙi za a je ba a hansu yaran nan. Dole a yi lalama, because in sojoji suka ce za su je yaƙi, ba mu son, ba gwamnatin da za ta so a rasa rai ko ɗaya. Saboda haka dole a bi da lalama a ga yadda za a fito da yaran nan, da haƙuri da lalama da addu'a, abinda kawai yanzu aka sa gaba kenan. Kuma mu za mu ci gaba da ɗaga murya mu gaya mu ce mu gwamnati ta gaza. Lokacin da za mu zauna mu rika nuna hannu mu ce ga wayanda suka gaza, ga wayanda suka gaza, ba yanzu ba sai an fito mana da yaran nan duka.
Wani rubutu da kai kwanaki inda ka ce amfani da sojoji wajen yaƙi da masu garkuwa da mutane ba zai kawo wani nasara kawo ƙarshen matsalar ba. Menene dalilinka, kuma sannan mecece mafita?
Ai wato tattaunawa ta zama dole. Dan duk inda ake yaƙi a duniya dole a tattauna. Ko America da ta yi ta yaƙi a Afghanistan ba suna ta magana da Taliban ba? Ko yaƙin nan da ake a zirin Gaza? Ai ana tattaunawa. Balle mu nan cikin gida? Kanmu muke yaƙa, duk soja inda ya je yaƙa kanmu muke yi. Kuma mun ce Boko Haram an yi shi yau shekara 15. Wannan yaƙi da 'yan ta'adda an yi shi shekara 9, ga inda ya kai mu. Shugaban ƙasa, ni daga Katsina nake, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, sanda ya hawo mulki a Katsina, ba mu taɓa ganin gudun hijira ba. Duk ƙananan hukumominmu ba mu da matsala. Amma yanzu ya bar mulki shekara 8, Katsina ƙananan hukumomi 22 cikin 34, 65 bisa 100 ana ɗar-ɗar bacin duk yaƙin da aka yi ta na shekara 8. Muna son a ƙara wani yaƙin aiki shekara 8 ne, dole muka ce kowa ya shigo a ga yadda za a samu maslaha. Wannan yaƙi ne tsakanin 'yan uwa da tijai da malamai da sarakuna, dole a shigo. Ko gida ne in yara na faɗa ba mamarin su zaki ba, zaki kira ki ji kowa a shiga tsakani. A ce mana malamai ba za su yi shiga daji ba mu ga yadda za su samu maslaha, da tijai ba za su shigo ba, sarakuna ba za su shigo ba, sai sojoji. Sojoji nawa muke da su a Najeriya, duk suna nan duk jihohi. Saboda haka wannan yaƙin da 'yan ta'adda, akwai inda soja zai aiki, amma ba soja zai ci wannan yaƙin ba. Dole kowa ya shigo mu ga yadda za a samu maslaha, a samu sulhu.
To ya kake kallon tayin da wasu ƙasashe suka yi wa Najeriya na taimaka musu don kubutar da ɗaliban Kuriga, ciki har da Amurka?
Duk sun sani Amurka na kallo daga Washington DC ko Langley ko Pentagon, duk suna ganin yaran na satellite. To suna son su taimaka tun sanda aka ɗauke su, suna gani ai su taimaka su fito mana da yaran nan. An kosar da aka ɗauke yaran Chibok, ai suna ganin su by satellite su da drones su. Yanzu kiri-kiri dan ba boye suke ba can cikin ƙasa, cikin daji suke bainar jama'a cikin daji, ga ruwa, ga sanyi, ga kura, ga kuda, ga macizai duk cikin daji. Saboda haka gwamnatin America da gwamnatin kasashen Turawa duk suna da na'urorin da za su iya ganin wayannan da za su zo su taimaka. Ai America ta taba zuwa daga Niger, ta zo pop ta dauke nata ta tafi, sanda aka dauke nata a Sokoto. Saboda haka duk gwamnatin da ta ce za ta taimaka mana, gwamnatin tarayya ina kira a anshi taimako a ga yadda za a fito da yaran nan.
Farfesa Usman Yusuf kenan mai fashin baki kan lamuran yau da kullum a Najeriya a tattaunawar su da Zara Aminu Fage. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware 20 ga watan Maris na kowace shekara a matsayin ranar kula da lafiya da kuma tsaftar baki, wanda ya yi daidai da jiya Laraba. A dalilin haka ne yasa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da sakataren kungiyar ma'aikatan lafiya masu kula da tsafta da lafiyar baki ta Najeriya, Comrade Yasinu Khalil, inda ya fara mana bayani kan wannan rana.
Rana ce wadda muke kira da World Oral Health Day. Rana ce ta musamman wadda ake kula da tsaftar baki. Irin wannan rana akan yi wannan murna, ana farin ciki, ana fadakar da al'umma amfani da kuma kula da tsaftar bakinsu, saboda rashin tsaftar baki rashin tsafta ce ta jiki ga baki dai. Abubuwan da muke yi a irin wannan rana, idan ta kama, muna yin free dental service, abinda muke kira yin aiki na baki kyauta ga dukkan al'ummar da ke wannan ƙasa da ma jihohinmu ga baki daya. Akwai kuma karantarwa da fadakarwa da muke yi ma al'umma, musamman mutanenmu na karkara da ma mutanen da ke zaune a birane, domin yadda ake kula da tsaftar bakinsu. Mukan karantar da mutane, mu fadakar da su, mu wayar musu da mu fadakar, mu tunatar, mu kuma lura da su akan yadda ake kula da tsaftar baki, tun daga abin da ya shafi yadda ake wankin bakin, da ma so nawa ake wankin bakin, da kuma illoli da rashin wankin bakin ke haifarwa.
To kamar wasu irin aiki ne ake yi kyauta a rana irin wannan?
Gabaki ɗaya wannan ƙasa ta mu ta Najeriya, a jihohi 36 gami da Abuja, mukan yi wannan aiki. Kuma kowace jiha kake, akwai wakilanmu, akwai ma'aikata, suna faɗakar da mutane ana wankin baki, kuma ana cikon haƙora. Idan mutum ya zo da hauri ne ya yi rami, akan cike mai shi da duk dai wani abu wanda zai taimaka ma mutum. Idan ya zo asibiti za a yi mashi kyauta, makin ka biya kuɗi. To irin wannan ranar muna yin shi kyauta domin mu nuna ma mutane fa'ida da muhimmanci da amfanin kula da bakinsu. Rashin kula da tsaftar baki yakan haifar da ciwarwata da dama, wanda babu lokacin faɗin su gabaki ɗaya, amma zan ɗan faɗi ko uku ko huɗu. Akwai abin da muke ce ma halitosis, ma'ana warin baki. Wannan yakan faruwa ne ta sanadiyyar rashin wanke baki akai-akai. Akwai abin da muke ce ma xerostomia, ma'ana dry mouth. Shi wannan kuma akwai halittar da Allah ya cikin bakin mutum wadda ke haifar masa, ma'ana wadda ke producing saliva, ma'ana yawu kenan. To wannan xerostomia abin da ake nufi da shi, sai bakin ɗan adam ya bushe, shi ma duk rashin tsaftar baki da shi. Akwai abin da muke kira periodontitis, shi kuma yakan bata, ma'ana jinjiba ko tissues, soft tissues da a cikin bakin mutum, tare da bata kashin da ke taimaka ma haƙora wurin tsayuwa. Akwai shi kanshi gingivitis din, wanda za ka ga dasashin mutum ya yi kumburi ko ya yi ja ko yana fitar da jini da sauransu dai. Takenmu na bana shi ne happy mouth, happy body. Kaga farin cikin bakin mutum shi a farin cikin jikin ɗan adam, ma'ana jin daɗin bakinka shine jin dadin jikinka, don idan bakinka bai da dadi ba za ka ji dadin jikinka ba.
To shin da brush da man wanke baki ne kadai ake iya wanke baki?
Wankin baki ba da brush ɗaya ake yi ne ba, ana yi da chewing stick. Abin da ake cewa chewing stick shine aswaki, miswak kenan. Yan aswaki bai hana kai wanke bakinka da brush. Brush shine abun wankin baki. Toothpaste kuma makilin, wanda mutane ke yawan cewa makilin, to makilin sunan kamfani ne, man wankin baki shine abun da ake wanke baki da shi a hada da wannan brush din. Ana amfani da man wankin baki da brush a wanke baki so biyu a rana, ba so daya ba. Kafin mutum ya kwanta bacci, bayan ya gama dukkan abun da yake yi, ana son ya wanke bakinsa kafin ya kwanta. Bayan kuma ya tashi, ba bukata ya wanke bakinsa. Abin da kawai ake so ya gunda ruwa a bakinsa, ya kuskura, ya zubar, sai bayan ya ci abinci ya wanke bakinsa. Musamman irin wannan wata da muke ciki na watan Ramadana, ga masu yin azumi, zaka ga wasu ba sa ma wankin baki, saboda suna dogaro da wani hadisi da Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, cewa warin bakin mai azumi ya fi turare kamshi a wurin Ubangiji. To warin bakin mai azumi a nan ne, kaga akwai, ba wai ana nufin wari wanga wanda mutum baka iya matsaya kusa gare shi kana magana ba, saboda zaka ji ka takura. Musamman iyali, zaka ga iyali suna yawan kawo korafin mazaje, cewa bakunan mazajen suna yana wari, ba sa iya jin dadin mu'amala da su. Iyali ba dai ka shigo cikin al'umma, ka zo cikin mutane, bakinka na wari, zaka ji kai kanka ka tsare kanka. To ba sai ma amma magana ba, to ana da bukata sosai a irin wannan wata na azumi a danke wanke baki so biyu a rana, kafin a kwanta bacci a wanke baki. Idan an tashi an yi suhur kuma a wanke baki, ma'ana an dauki azumi kenan, shi ma a wanke baki. Ko mutane sukan yawan korafi cewa in sun wanke bakin su sukan ji abincin, sukan ji yunwa, shi yasa ba sa ma sun wanke baki da safi. To abin da ke haifar da haka nan, shi man wankin bakin ake cika, ma'ana akwai adadin da ya kamata a zuba shi akan brush kenan. To amma sai mutane su cika man wankin bakin, ana zubawa ne kamar girman kwayar gida ko wake a saman wannan brush din na wankin baki. Yana da yakinin cewa idan mutum ya umhani da wannan, ya wanke bakinsa, ba zai ji komai a cikin cikin, saboda lahi ya ce ya sashi jin yunwa. Saboda shi sinadarin man wankin baki yana dauke da wani chemicals wanda yakan sa a ji yunwa idan an zuba shi da yawa. Ba a san cikawa, hasali ma in ka cika zai haifar maka da wata illa wadda kai kila baka sani ba.
To shin menene ma amfanin wanke baki idan mutum zai kwanta?
Wato akwai wata halitta da Allah ya cikin bakin dan Adam, ana ce mata Streptococcus mutum, ana wata bacteria ce, wata kwayar halitta ce. Ita wannan kwayar halittar, lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokuma take tashi, ka ci tuwo ko imami da safe, ka ci shinkafa da wake da rana, da murici ka sha kila kunun tsamiya, ka zo da dare ka ci tuwo ko ka sha tea ko ka ci indomie, to kuma ka kwanta baka wanke bakinka ba. To ita wannan halitta da muke ce ma Streptococcus mutum bacteria ce, ita kuma lokacin take tashi, sai ta ci dan abun da ka riga, wanda ya lallake maka, wanda ya dambare maka a baki, baka wanke ba. Idan ta ci wannan abun, ita kuma za ta yi depositing. Wannan depositing din za ta yi, shine za ta haifar maka da illa, da za ta jawo maka matsala. Bakin mutum ya fara wari, in ya dansa ya tsansa akan farcen sa na kaifa, ya karkaro hakudansa, za ka ga wani abu fari-fari haka, wani da dan lamne-lamne haka. Daga nan wannan abun shine ke haifar da matsala da ma ba a sare ba ta baki. Da daddare yana da fa'ida, yana da matukar muhimmanci sosai. In baka wanke ba, to zai haifar maka matsala sai ka je asibiti. Daga nan zaka fara jin sensitivity, in ka sha ruwa zaka ji hakoranka gaba ɗaya suka. Iska ma dai idan ya hure ka a hakora, zaka ji bakinka gaba ɗaya bai da dadi, zaka ji kamar dai alamun rashin lafiya ne. Ke yasa kowane lokaci muke fadakar cewa idan kana lafiya, ana da bukatar ka zo asibitin hakora duk bayan wata a shekara so biyu kenan. Idan ka zo in kana lafiya kenan. Amma idan baka da lafiya, kaga ba bukata a baka lokaci a ce ka zo bayan wata shida. Amma idan lafiya ka kalau, baka jin komai a bakinka, to muna da bukatar ka ziyarci asibitin hakora domin a diba lafiyar hakoranka. Me zai yiwuwa akwai abun da ka damu hakoranka wanda kai baka sani ba? Sai in ka zo, akwai kalan mashin da ake amfani da su, ana examination na hakoran mutum. Daga nan za a ba shi shawarwari in akwai wata damuwa ma a maganin ta kafin ta girma. Idan kamar ka ci goriba ko nama, idan ya rike maka a hakora tsakankanin hakoranka, ba bukatar ka kariyo tsintsiya ka sa a tsakin kiyan hakoranka, kana cewa wai zaka cire wannan abun da ya laƙe maka hakora. Akwai abun da muke cewa dental floss, wanda an kaida da shi is well hygienic, yana da tsafta, dan package ne kamar kwara 50 a cikin package din. Zaka dauko kwaya daya, duk inda wani fibers na nama ya shige maka a tsakiyan hakoranka, zaka iya sa wannan dan zaren ka sa shi ka fitar da shi ba tare da ka ji wahalar komai ba. Kuma zaka dauko abunka ka wanke kamar yadda ka aje, dama brush ba zai iya fitar da wannan abun da ya matsale ba. Shi yasa aka zo da mental flaws.
Shin mutum zai iya amfani da tsinken sakace idan bai samu wannan zaran ba da kake magana?
Tutfug yana haifar da matsaloli da dama a hakorin ɗan Adam. Yana haifar da tooth pocket, rami, kuma yakan sa dasashin ya zaizaye, ma'ana ya yi damage ko in ce ya lalace ne. To duk lokacin da ka dauko tutfug kace zaka cire wannan abu da ya lake maka a hakora ko nama, tutfug itse ne, tsire shi an mai tsini. Wannan tsinin da ka dauko ka saka a cikin hakoranka, zaka ga wannan tsinin ya kabuka dina ganin sa. To ba kai tunanin ina yake, yana nan ya shige maka a tsakiyar hakoranka ko kuma a cikin dasashinka, wanda hakan zai haifar maka da illa wadda tafi wadda ma da ma baka yi shi ba.
To shin ma farin hakori ne yake nuna cewa mutum yana kula da hakorinsa?
Dama shi Allah ya halicci mutane kala daban-daban. Normally abinda mun ka sani, idan ka ga mutum fari to zaka ga hakoransa ilik, idan kuma ka ga mutum baki to zaka ga hakoran shi fare tas. Haka normally likitoci sun ka lissafa wannan. To idan kana baki hakoranka farare, kaga ba bukatar ka canza su zuwa wani kala. Amma idan kana fari kaga hakoranka milik, sai kaga kamar hakoran dan uwanka ko abokinka ko abokin zamanka sun fi naka haske. To sai kaga kai ma ya za a yi naka su yi hasken. To ba za su yi haske ba naturally, haka Allah ya yi su. Babu abin da zaka samu su kuma su canza. Hasali ma wurin ka je ka canza su zaka iya illata kanka. Akwai abin da muke cewa bleaching na hakora. Wasu kuma za ka ga normally hakoran su farare ne, amma saboda rashin wanki cewa sun dushe sun koma wani kala ko milik ko baki haka. To irin wannan akwai duk abin da muke sawa mu wanke mu dawo da su normal halittar da Allah ya maka, kuma mu baka shawarwari mu sanar da kai mu tunatar da kai ko mu faɗakar da kai akan ya zaka ci gaba da kula da tsaftar bakin don kauce ma irin waɗannan matsalolin.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiyar uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi ya fi magani, mu huta lafiya.
To madalla gaida Hawwa Umar, yanzu kuma sai tasirin azumi ga matasa.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul muslimin. Ni ce malama Isma daga nan makarantar Hayatul Islam a birnin Kwarni. Zan yi tunatarwa ne akan wannan wata da muke ciki mai tarin albarka. Wata azumi wata ne mai tarin albarka. Wata ne wanda Allah ya sabkar da Qur'ani a cikin shi, Qur'ani mai girma. Kuma Allah ya umarce mu da yin wannan azumi, kuma ya sabkar da aya sukutu. Kenan wannan azumin da Allah ya sabka suwa, wannan azumin da Allah ya ce mu ya sabkar da
madalla da fatan za a gafarce mu akan wannan dan tangarda da muka samu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai a takaice.
A yau Alhamis sakataren harkokin wajen ƙasa Amurka Anthony Blinken yana ƙasar Masar domin tattaunawa kan tabbatar da kokarin an tsagaita buɗe wuta a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas da samun sako waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da shigar da ƙarin kayan agaji zuwa Gaza domin taimakawa fararen hula Falasɗina da ke cikin tsananin bukata. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce yayin da ya gana da shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi, Blinken ya tattauna yuwuwar dakatar da faɗan har tsawon makonni 6 da kuma sako sauran waɗanda aka yi garkuwa da su. Jiragen yakin Rasha sun kai wasu hare-hare ta sama kan babban birnin ƙasar Ukraine a yau Alhamis, yayin da sojojin saman Ukraine suka ce sun harbo gaba ɗaya makamai masu linzami 31 da aka harba. Magajin garin birnin Kyiv Vitali Klitschko ya faɗa ta manhajar Telegram cewa gutsu-gutsun rokoki sun faɗo a gundumomi da dama na birnin, inda suka afkawa gine-ginen gidaje da haddasa gobara da dama. Wani harin kunar bakin wake da ba a saba gani ba a birnin Kandahar na kudancin Afghanistan, wanda aka fi sani a matsayin hedkwatar siyasa ta Taliban, ya yi sanadin mutuwar mutane 3 tare da jikkata wasu fiye da dozin 1 da sanyin safiyar Alhamis ɗin nan. Hukumomin Taliban sun ce waɗanda abin ya ritsa da su sun taru ne a wajen bankin New Kabul da ke aiki a hukumance domin karɓa albashinsu lokacin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-bamai da ke ɗaure a jikinsa. Bayan kwanaki na jinkirin shugabannin Majalisar Dokokin Amurka sun gabatar da wani shirin kashe kuɗi na dala $1.1 trillion ga tsaro.
To ma saurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakacin shirin mu na yau da gobe. Sa'annan idan Allah ya kai mu can da dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham da ta kula da sauti ta kuma bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Peter Handley. Ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi, ma'assalam.